كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين معنى روانا آية أتكيشي فألا يكيشي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا دا أبيجد كياسو ياكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم da baki ɗayan dukkan wanda ke ban ƙasa ya ba da gaskiya da Allah ya yi imani da sai kowa izama ya gaskata Allah to wannan dangane da abin da ka zo da shi izama kowa ya karɓa ya yi riƙo da shi yana kai Allah yake cewa ba abba ne da yake ikonka abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake banta da haka shi yasa yake afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini shin kai manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka iya tilta sa mutane ga baki ɗaya kowa ya zama mu'mini abin da ba zai bane saboda haka duk abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi iya abin da zai isar da sako amma karba a yi imani da shi ba shi da ikon ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka ina labarta mana a cikin wannan aya mai girma cewar bai hukunta ba bai zartarwa bayansa ba ga baki ɗayansu za su yi imani bai hukunta saboda haka duk abin da ya wajaba a gaskata da shi a yi imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala bai zartar da cewa kowa da kowa cikin bayansa haka za ta faru da shi ba a abin da Allah ya hukunta ya zartar wasu daga cikin bayansa za su yi imani da shari'a wasu kuma daga ciki za su bata ya zartar da shari'a da imani ga wasu da falalarsa da kyautatawarsa kamar yadda ya zartar da kafirci da bata ga wasu da tsantsar adalcinsa saboda haka ba wani wanda zai iya wato ainihin sa bayi su yi imani baki ɗayansu ba ga manzo ba ga wani manzo kowaye saboda haka ita wannan aya take wannan bayani kamar ayat da ke cikin suratul Hud ne da Allah yake cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijinka ya so da sai ya maida gabaɗayan mutane al'umma guda ɗaya akan wato sirba addinin musulunci wala yazaluna mukhtalifin amma tsarin da ubangiji ya hukunta ya zartar bayi ba za su gushe ba suna masu sabani waɗannan akan daidai waɗannan akan rashin daidai waɗannan akan gaskiya wannan akan rashin gaskiya illa man rahima rabbuh sai dai wanda ubangijinka ya ji gai shine zai kasance akan turbar musulunci walidhalika khalaqahu dan haka Allah ya halicci bayi ya san wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba da kuma wato an san wanda ke kan gaskiya da wanda ke kan rashin gaskiya wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wal nas ajma'in kuma hukuncin ubangijinka ya tabbata cewar Allah ya yi rantsuwa sai ya cika jahannama da mutane da kuma aljinnu saboda haka wannan hukunci da zartar da abin da ya zartar yasa ba zai yiwu ba baki daya wanda ke ban kasa zama sun yi imani kuma kamar fatan Allah subhanahu wa ta'ala ne cikin suratul ra'd da yake cewa afalam yasil ladina amanu allahu yasha Allahu la hada an-nas jami'a shi wannan da suka bada gaskiya kan ba su sai ba kaular cewa da Allah ya so da ya shiri mutane ga baki daya ba ai ko daga nan haka ba ta faruwa an sai ba kauna an san abin da ba zai bane a ce kowa ibada gaskiya da Allah iji shi idan ma zige ban kwarya za ka yi masu ban Allah su ne kaɗan akan waɗanda suke ba su abin sa ba da haka za ka jira faɗar cewa wa in tuti aktsara man fil ardi min luka an sabilillah fadan Allah subhanahu wataala da yake cewa afa anta tukrihan la afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin shin kai manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka iya tartasa wa mutane ne duka har sai sun zama mu'minai wannan bayani da Allah ya nan kamar fadan Allah subhanahu wataala ne da yake cewa laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiryar da bayi ba abu ne da ke hannunka ba sai dai Allah na shiryar da wanda ya so ya nufin shiryarwa daga cikin bayin haka kuma kamar fadan Allah subhanahu wa ta'ala ne da yake cewa fadhakkir innama anta mudhakkir kai dai kai gargadi ka wa'azantar hakika kai kadai ne wa'azantarwa ne da gargadi lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tirsasa su bane akan su yi imani saboda haka waɗannan ayoyi suna tafiya zubi guda da ayar da muke tsaka da bayani akan ta babban malami Muhammad bin Ali Shaukani Allah ya ji ɗansa da rahama yake cewa ita wannan aya lallashi ce ga manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ingije masa kunci da damuwa dangane da abin da zai zama ina kai kawo a ransa na san iga kowa ya zama nagari to amma tunda aka faɗa maka ba tsarin da Allah ya tsara ba kenan to za ka samu sauki a rai cewa to bari ka hutar da zuciyarka ka daina sa damuwa don wasu ba su yi imani ba sun ƙi karɓar gaskiya tunda ka yi abin da za ka iya na isar da saƙo da kira da kuma gargaɗi sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wataala yana da hikima da ita ce asalin abin da ya halicci bayinsa a kai da kuma wato samar da su a kan da Allah ya gina abin da ya gina na halittarsa da shar'an da dokokinsa ma'ana samar da bayi da halittarsa wani abu ne da Ubangiji ya dora shi a kan wani tushe wannan tushen ba mai canza shi na ɓangaren abin da ya shafi halittar da Allah yake so bayin su kasance a kai da kuma tsarin da yake so su tafi haka na fitowa fili cikin faɗin Allah madaukaki da shi ma yake kusan shige da irin wannan aya da muke magana a kai Allah yake cewa huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min Allah fa shine wanda ya halicce ku sai kuma zartar ya hukunta cewa daga cikin ku akwai wanda zai ba da gaskiya da duk abin da ake buƙatar a ba da gaskiya da shi yayi biyayya kuma daga cikin ku akwai wanda yake kafiri ne ba zai ba abin da ake so abu ba wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne mai ganin abin da duk kuke yi wanda sai yake sanar da mu cewa tsari ne na Ubangiji subhanahu wataala da ya wanzar da bayi a kai ba zai yi ba dukansu su zama masu imani wasu su za su yi imani wasu kuma ba za su yi ba. Sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa da shari'a da bata wani abu ne da ke hannun Allah shi kadai, tunda har manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fifici kowa, Allah ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha, ba ka da ikon shiryar da bayi, amma Allah kadai shi yake da ikon shiryar da wanda jiki na bin shiryarwa. Saboda haka da shari'a da bata da Allah ne. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana min nafsin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma kana min nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Fatara wannan aya a takaice, Allah ya buɗe ayar da cewa wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah, ko abinda Allah yake cewa ba zai yiwu ba ga wani bawa daga cikin bayi ko waye shi ya iya datar da kansa da yin imani, ba zai yiwu ba illa bi iznillah, sai dai da nufi na Allah da yarjewa. To sannan bawa ida ce da samun yin imani, amma duk yadda bawa ya kai da dabara da wayo da sanin yin abin da zai amfane shi, ba zai sa ya iya yin imani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun, abin nufi kuma Allah yana afkadda wulaƙanci da azama a kan waɗanda ba sa hankaltar umarninsa da hannu. Kenan duk wanda ya zamanto bai amfani da hankalinsa don fahimtar dokokin Allah na yi nayi bari na bari ba, to zai haɗu da fushin Allah da azabarsa da kuma wulaƙanci duniya da lahira. Fasarar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah mai tsarki da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa shi ne wanda ya kaɗaita da datar da bawa wajen yin imani. Kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya yi tanadi da shiri ga dukkan wanda baya amfani da hankalinsa don fuskantar da fahimtar nufin Allah game da dokokinsa da ayoyinsa. Saboda haka wannan aya tana koyar da mu cewa babu wani imani da zai wakana ya tabbata ya afku sai da izinin Allah da hukuntawa, kamar yadda take sanar da mu kwaɗaitar da bayi a kan su yi amfani da hankalinsu da kuma tsawata musu a kan watsi da hankalin da Allah ya ba su. Tunda dai idan ba ka yi aiki da hankalinka ka yi abin da Ubangiji yake buƙata ba, ba ka fahimci daidai ba da shi, ya tare da azaba da wulaƙanci ga wanda ya haka. Ashe na cewa da mu ni amfani da hankalinmu kuma yana tsawata mana watsi da hankalin da ya ba mu. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul in tu'minu Allah subhanahu wa ta'ala yake kullun duru madha fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nudru an qawmin la yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala yake kullun duru abin nake ya kai manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kace da al'ummarka, kace da jama'arka, ku duba duba na lura da izina, duba na yin tunani game da fissamawati wal ard, game da dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasa, wata rana, taurari, ruwan sama da ke sauka da abubuwan da suke kama da tsoro da ke fitowa da ƙasa, duwatsu da ke kafa a cikinta, bishiyoyi da sauran abubuwa da suke kama da haka. Allah yake cewa ku tsaya tsaye ku dubi irin waɗannan abubuwa duba na tunani da fahimta min al-ayat, la ayoyi waɗanda suke masu nuni a kan cikar ikon Allah da ƙarfin wato ainihin mulkinsa da girma da baya irin nasa. Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa amma fa ku sani wa ma tughni al-ayat wan nuzuru an qaumin la yu'minun, ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya wanzar a wannan duniya da ke tattara a cikin sammai da ƙasai da kuma gargaɗi da masu gargaɗi suke yi cikin annabawan Allah da manzanni da mabiyansu na ƙwarai, ba fa sa wadatar da komai, ba sa amfanar da jama'ar da ba za su yi imani ba ko ba sa imani. Duk mutanen da suka rasa imani, duk bayin da suka rasa imani cikin aljanu ko mutane, to dan wani abu za ku gabatar musu na ayoyin Allah da ke ban ƙasa cikin sammai da ƙasa a banza, ba zai musu amfani. Fasara wannan aya ta zo mai fadi, Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa ayoyinsa da ya wanzar a ban ƙasa sama da ƙasa da gargaɗi da Allah subhanahu wa ta'ala yake aiko manzanni su aiwatar da shi su ne abubuwan da suke tabbatar da samuwar imani. Domin idan manzo izo yi bayani na gaskiya aka fahimta aka haukai, za a dace da samun imani. Idan aka kalli wata aya, wata gudar alama daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah da ya wanzar a ban ƙasa, ina sa a san Allah ne ya cancanta a bautawa. Da ya zamanto da ayoyi da suke zuwa na wahayi daga manzanni su yi gargaɗi da su wazantar, da kuma ayoyi da Allah yake halitta a ban ƙasa su suke haɗuwa su zama dalili da silar da bawa yake samun imani tabbatacce, wanda zai sa shi ya rusuna wa Allah yi biyayya gare shi. To amma duk wanda Allah ya zartar masa da tsiya duniya da lahira, duk wanda Allah bai nufe shi da shari'a ba, da su ayoyin na wato wahayi da manzanni suke gargaɗi da su, da ayoyin da suke na halitta da Allah ya wanzar a ban ƙasa, duka ba sa amfani ga wanda ya zamanto Allah bai hukunta masa shari'a ba. Shi yasa Allah yake cewa wa ma tughni al-ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun. Sai abinda wannan aya take koyarwa, wannan aya tana umarni ga bayi a kan cewa su zama masu tunani da lura da ɗaukan izina game da ayoyin Allah da wato ya wanzar a ban ƙasa. Kamar yadda wannan aya take sanar da mu cewa muminai da suka yi imani da Allah suka gaskata shi su ne waɗanda suke amfana da ayoyin Allah. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
الله سبحانه وتعالى يقول سوى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. معنى الوانا آية أتقيشي ألا يابو إذ بشيوى فهل ينتظرون أبني في باب وانا أبو دواء لذكي قرية كسكي جرى با وانا أبن لما تقرية كسكي ثورارا فاروسا إلا مثل أيام الذين خلوا من قبله. فأتي سيأكور abinda ya faru ko ya sauka ga wato ainihin waɗanda suka gabace su cikin waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah. Kafin wato su an aiko annabawa da manzanni da al'ummar su suka ƙaryata su, Allah ya bi ta kan to irin wannan abin kawai suke jira ya kai manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce da shi qul fantaziru, ce ne da su ku yi sauraro ku yi jira na azabar Allah. Inni ma'akum minal muntazirin, ni ma ina nan ina cikin masu jira da sauraron alƙawarin da Ubangiji na yi mu, na zan yi nasara kuma zan ga abin da zai yi da ku. Fasara wannan aya ta salo mai faɗi Malam Muhammad bin Ali Shaukani cikin manyan malaman tafsiri yake cewa tabbas annabawa da suka gabata kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna yi wa kafiran lokacinsu alƙawarin abinda Allah zai musu a wasu kwanaki na nau'o'in azaba sakamakon sun ƙaryata annabawan da manzannin. Saboda haka su waɗannan al'umma ta annabawa sukan ƙaryata annabawan a kan wannan bayanin da suke musu, cewar in ba su yi imani ba Allah zai ɗauki mataki a kan su, zai musu azaba, zai musu kaza, zai musu kaza, sai su kafe su dage a kan yin kafircinsu har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da azabar sa. Wannan azaba ta sauka gare su, Allah ya ɗauki fansar abin da suka yi wa annabawansa da manzanninsa. Sai manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake umartarsa da cewar yi sauraro, ya yi jiran abin da zai afku da waɗanda suka ƙaryata shi na azaba da wulaƙanci, ya kuma yi jiran sauraron ganin alƙawarin da Allah ya masa na cin nasara da kubuta daga dukkan wani abin. Wannan aya tana koda mu abubuwa kamar haka. Aya na tana sanar da mu cewa duk wani azzalimi wanda ya kibirtar ba Allah ya zama mai ƙaryata annabawa da manzanni, to wannan kafiyar da yake akan kafirci da ƙaryata abin da izo daga Allah, babu abin da yake jiran ya gani, babu abin da yake sauraron ya faru da shi a kowane lokaci ne a kowane guri ne, face sai abin da Allah zai afkar a kansa na wulaƙanci da azaba. Tunda dai ayoyi ba sa amfani a tare da shi, wa'azi da gargaɗi ba ya sa ya suna ya ba Allah. Suna fito kudu wanda ya ƙi jin bari to zai duwo, wanda zai yi ƙiban Allah to zai haɗu da azabar Allah. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da cewa thumma nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Ma'anar wannan aya a takaice, Allah yake cewa thumma nunajji rusulana wallazina amanu, sannan muna kubutar da manzannin mu tserar da su, su da waɗanda suka bada gaskiya da su. Allah yake kadhalika, kamar haka, dangane da abin da ya shafi azabar da muke saukar da ita ga waɗanda suka saba suka binzire mu, kuma wato ainihin tseratar da manzanninmu da waɗanda suke tare da su, haka kai ma za mu maka Annabi Muhammad. Haqqan alaina alƙawari ne da muka yi shi da kanmu, in ji Allah, na me nunjil mu'minin, za mu tseratar da dukkan bayin da suka yi imani. Fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma ina labarta mana cewar shi da kansa ya tilasta wa kansa in gije wa duk wani bawan da ya ba da gaskiya da shi ya zama cikin mu'minai dukkan wani abinci shi da kansa ya alƙawarin zai kubutar da mu'minai da falalarsa da kyautatawarsa ba wani ne ya dirsata shi ba wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka ina daga cikin tsarin Allah a halittarsa cewar idan ya saukar da horo da azaba ga bayin da suka karyata annabawansa da manzanni yana tsani yana kubutar ina tseratar da su manzannin da waɗanda suka yi imani da su wannan tsari ne na Allah tun farkon halitta har zuwa tashin alkiyama sannan bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa cewa ya ayyuhan qul ya ayyuhan nas qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina tad'una ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffaku wa umirtu an akuna min almu'minin fasara wannan aya a takaice Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi qul ya ayyuhan nas ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka ce ku mutane ka shelanta kira ga dukkan mutane ka ce da su in kuntum fi shakkin min dini idan har kuna da kokwanton ingancin addini na da nake kai to ku ji ku kiyaye fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ni dai bazan bauta wa duk wani abin da kuke bauta wa wanda ba Allah ba walakin a'budu allaha alladhi yatawaffaku kadai zan bauta wa Allah ne wanda ke kashe ku lokacin karbar rayukan ku raba gangan cikin ku da rayukan ku wanda yake da wannan matsayin yake iya yin wannan aiki shi kadai ni zan bautawa wa umirtu an akuna min almu'minin kuma an umarce ni da in kasance cikin bayan da suke gaskata abinda Allah ya bukaci a gaskata da shi masu aiki da dokokin Allah da yi masa biyayya kasara wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da daukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewar shi ne ya umarci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya shelanta wa bayinsa cewar shi a matsayinsa na manzan Allah manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba shi ba wani abin bauta wanda ake bautawa ba Allah ba kuma idan shelanta wa bayin Allah mutane cewar shi tabbace yake akan addinin musulunci ba gudu ba da baya sannan kuma hakan da yi faɗa wa bayi cewar ya yi ne don aiki da umarnin da Allah ya masa wa umirtu an akuna min almu'minin da umarnin Allah nake wannan tabbata akan abin da nake tabbata a na musulunci nake yi ba sauyawa ba gudu ba da baya ba zan bauta wa duk wani abu bautar da ba Allah ba wannan shi ne abin da nake kai sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana tare da mu cewa mu'mini na gaskiya mu'minin ƙwarai baya barin addininsa don kokwanton wani mai kokwanto akan addinin nasa inda dai shi ba shi yake kokwanton kai da kake kokwanton addininsa ba daidai ba ne ka je ka ƙaru kokwanton amma dai shi kokwantonka ba zai sa ya fasa abin da yake na addini sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ba makawa game da ingancin addinin musulunci na bawa, sai ya nuna ba ruwansa da dukkan wasu addinai gurɓatattu, sannan kuma yi watsi da dukkan wasu ababen bautawa na ƙarya. Wannan shi ne zai sa musuluncin bawa ya zama musulunci garai tabbatacce, irin wanda ake buƙata ya samu. Wannan shi ne irin abin da Allah ya kore ya sauƙa mana a tafsirin mu na yau, abin da muka rida Allah zamu dadar da kuskure, kuma Allah ya yi mana.